يضلك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فلا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يقول له أسر حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى رب العباد جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إذا كدوب للتافن صحيح البخاري حديثنا دبو شدة دليل دبو مشاشدة Abu Huraira daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da wani labari. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Allah shi kara masa yarda, ya ba da wani labari. Yace wata rana wani mutum ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya zo ga annabi sai ya ce masa, ausini, ka yi min wasiya. Kun ji abin da ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shi wannan mutumin ya ce, ausini, ka yi min wasiya. Sai annabi ya ce da shi, la takbab, kada kai fushi. Abu Huraira ya ci gaba da cewa, faraddada miraran. Sai wannan mutumin ya maimaita wannan bukata ta shiga annabi sallallahu alaihi wasallam akai-akai. Kala, la takbab, amma a ko da yaushe ya mika wannan bukata ga annabi, amsa ɗaya annabi yake bashi, wannan amsa kuwa ita ce la taghbab, kada kai fushi. Wannan hadisin yana cikin littafin arba'un nawawiyya, hadisi na 16. To jama'a, wannan hadisi nake so da ni da ku mu yi nazarin sa. Kun ga dai Abu Hurairah yace wani mutum ya taho ga annabi da wata bukata, bukatarsa kawai ita ce annabi ya masa wasiya, kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi kawai shine la taghbab, kada kai fushi. Wannan magana ce muhimmi a jama'ar musulmi. Kun ga wannan littafi arba'un hadis muna karantar da shi a makarantunmu, ka iya cewa gidan kowa da shi, kuma ka iya cewa duk makaranta akwai wannan littafi. Kun ji fa abin da muke karantar da shi? Annabi ya gaya ma wannan mutumin cewa la taghbab, kada kai fushi. To da farko, idan kuka duba littafin Imam Ahmad da Imam Tabrani da kuma Ibn Hibban, an ce wannan mutumin sunansa Jariya bin Qudama, amma kaga a cikin littafin arba'un nawawiyya babu sunan shi, cewa akai kawai anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama awsini qala la taghbab. Amma in ka duba waɗancan littafan, za ka samu sunansa ita ce Jariya bin Qudama. To sa'an nan kuma Abu Hurairah ya ce mana wannan mutumi lokacin da ya ce wa annabi ya mar wasiya, annabi ya gaya masa wannan kalma cewa kar ka yi fushi, mutumin nan fa bai tsaya ba, raddada miraran, in ji Abu Hurairah, ya maimaita wannan roƙonsa akai-akai, wannan bukatar tashi ya maimaita ta akai-akai, amma a koda yaushe annabi amsa ɗaya yake ba shi, la taghbab, kada ka yi fushi. Ibn Hajar, in ka duba Fathul Bari mujalladi na 10 shafi na 519, ya ce ai raddada su'ala yaltamisu anfa'a min zalika aw ablaga aw a'amma falam yazidhu ala zalika. Wannan mutumin lokacin da annabi ya ce mar kar ka yi fushi, in ji Ibn Hajar, ya ce wannan mutumin sai ya ki gamsuwa, sai ya sake maimaita wannan bukatar tashi, ya sake cewa annabi ya rasulallah ausini kai min wasiya. Kun ga wannan amsa ta farko da annabi ya bashi bai gamsu da ita ba, da haka yana bukatar wata kalma da tafi wannan amfani, tafi wannan gamewa. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yazidhu ala zalika, bai kara masa komai ba a duk lokacin da ya ce ya rasulallah kai min wasiya. Amsan nan dai ta farko ita annabi yake maimaitawa, yana cewa la taghbab, kada kai fushi. Sau nawa kenan ya roki manzon Allah? In ka duba littafin Ibn Abi Shayba, Abu Hurairah ya bayyana, ya ce sau uku yake tambayan manzon Allah, kuma sau uku manzon Allah yake ce mishi la taghbab, kar kai fushi. Da haka nan Imam al-Bukhari ya ruwaito Anas daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Anas yake cewa kana yu'idul kalimata salatan litufhama anhu, shi annabi dama in zai yi magana to sau uku yake yin ta saboda a fahimce shi, sau uku. Kaga duk gidadancinka in aka yi magana sau uku ka fahimta, ko sau uku manzon Allah yake maimaita kalma saboda a fahimce shi. وَإِنَّهُ كَانَ لَا يُرَاجِعُ بَعْدَ ثَلَاثٍ, kuma idan annabi ya faɗi magana sau uku to baya sake maimaita ta. Wannan tilas ne, domin akwai wata aya in ba ka manta ba alaran ma da Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana
wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun.
Wannan aya tana suratul Nahl. Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra, mun saukar maka da Qur'ani ne ya kai Muhammadu litubayyana lin-nasi, don kai wa mutane bayani. Ko wallahi da Allah ya ga dama da sai ya miƙo littafin ga duniya ya ce to jama'a ku karba, kuma ba mutumin da yake da iko ya ce don me za a ba mu kai tsaye. In Allah ya ga dama sai ya saukar da littafin nan ba tare da littafin ya biyo ta hannu wani ba. To amma duk da haka sai Allah ya turo annabi ya ce wa anzalna ilayka dhikra, mun saukar ma da wannan Qur'ani. Abin da yasa Qur'ani ya biyo ta hannunka ya kai Muhammadu litubayyana lin-nasi, don kai wa mutane bayani. Ma nuzila ilaihim, abin da aka saukar musu. Sa'annan na biyu wala allahum yatafakkarun, saboda fatan su yi tunani. Kun ga idan aka ce wannan littafi ya taho ne ta hannun dan Adam, to shi wannan mutum muna da damar mu tambaye shi me fassaran kaza, me bayanin kaza. Ko to idan da Allah ya saukar da littafin nan kai tsaye ne fa ba mu ikon tambayan Ubangiji. Kun ga akwai hikima a gurin wala allahum yatafakkaru. Me dalilin da yasa annabi yake gaya ma wannan mutumin wannan amsar? Idan mutumin nan ya roki manzon Allah ya ce ya rasulullah ausini, sai annabi ya gaya masa wannan kalma ya ce la tagba. Sau uku fa annabi yake gaya masa, don Allah ku yi tunani. Tunda Allah ya ce wala allahum yatafakkaru, haka ne, domin tsammani mutane su yi tunani. Duk abin da annabi yake faɗa fassara ne na ayar Qur'ani, ko annabi yana magana ta son zuciya? Jama'a, annabi baya magana ta son zuciya. Duk magana da ta fito bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi fassara ne na aya. Fassara ce annabi yake yi ma wata aya. To kun ji fa abin da annabi yake cewa na mutumi la tagbab, kar kai fushi. To mu sake duba wannan hadisi gaba ɗayan sa, mu dubi surar sa. Kada ku yi tsammanin cewa wannan mutumin shi kadai ne annabi ya bashi wannan amsa. Wallahi akwai sahabbai da yawa da suka taho ga manzon Allah da irin wannan bukata, kuma amsar da annabi yake gaya musu kenan irin wannan. Alal misali, Imam Tabarani ya ruwaito cewa Sufyan bin Abdullah Thaqafi, Allah ya kara masa yadda, daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma ya taho da bukata ga annabi ya ce masa ya rasulullah kulli qawlan antafi'u bihi wa aqlil, ya rasulullah ka gaya min wata kalma wadda za ta amfane ni, kuma in za ka gaya min ka gaya min gajen ruwa, saboda ni mutum ne mai gajeren fahimta. Kun ji abin da Sufyan bin Abdullah Thaqafi, banda jariya bin Qudama, to ga Sufyan bin Abdullah Thaqafi, Imam Tabrani ya ruwaito shi, shi ma ya taho ga annabi da wata bukata ya ce ya rasulullah abin da nake so da kai shine ka gaya min wata kalma da za ta amfane ni. Ita wannan kalma da za ka gaya min ya rasulullah, ka gaya min ita gajen ruwa, wa aqlil, ka gaya min wannan kalma gajen ruwa. Kun san amsar da annabi ya bashi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tagbab, kada kai fushi. An gaya masa kalma gajen ruwa ko ba a gaya mar ba? La tagbab, kada kai fushi. Kulli qawlan antafi'u bihi wa aqlil, ka gaya min kalmar da zan amfana da ita ya rasulullah, kuma ka gaya min gajen ruwa. Sai annabi ya ce la tagbab, kar kai fushi. Mun samu sahabbai biyu, Imam Ahmad da Imam Abu Ya'la, su ma su ruwaito Abdullah dan Umar daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma Abdullah dan Umar ya taba roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kulli qawlan wa aqlil la'alli aqiluhu. Kun ji abin da shi kuma ya faɗa? قل لي قولا واقلل لعلي اعقله يا رسول الله كغايه من وتكلمه wannan kalma kuma ka ga min ita gajeruwa saboda ko zan iya fahimtar ta dan magana in ta yi tsawo mutum ba iya dauka to ina son magana da zaka ga min ta zama gajeruwa saboda in iya fahimtar ta Abdullahi dan Umar ko san amsar da manzon Allah ya bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tagbab kada kai fushi sahabbai nawa kenan mutum uku Imam Tabrani يا رويتو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الله شكارا مسيدا شما ينا چكين صحابة مزون الله صلى الله عليه وسلم شما وترانا يتي يا رسول الله يا مزون الله دلني على عمل يدخلني الجنة كمينا من وانا ايكي واند اني شذن شقاء الجنة انجا أبو الدرداء دلني على عمل يدخلني الجنة ka nuna min wani aikin da in nayi shi zan shiga aljanna kun san amsar da manzon Allah ya bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tagbab kada kai fushi sahabbai nawa kenan to mu takaita tafakkaru domin ayat da muka karanta baya wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim me karshe wala allahum yatafakkaru jama'a ku yi tunani sahabbai guda nawa waɗanda muka faɗa a yanzu dai guda hudu sun taho ga manzon Allah suna neman ya gaya musu kalmar da za ta amfane su a rayuwarsu kun ji kalmar amsar da manzon Allah yake bayarwa guda ɗaya yana ce da kowane la tagbab kada kai fushi jariya bin Qudama Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi Abdullah bin Umar ga Abu Dardai to me dalilin da yasa Annabi yake ba su wannan amsa wannan ita ce tambayar da ya kamata mu yi tunda Allah yace wala allahum yatafakkarun to mu tunani me dalilin da yasa ko da yaushe suka zo da wannan bukata sai Annabi ya ba su gaba ɗayan su amsa guda ɗaya kada kai fushi me dalili mu yi wannan tambaya kar ku yi tsammanin Allah ya saukar da musulunci shikenan kawai mu karba sai mun yi tunani billahi alazim bambancin mutum da dabba ko sai mun yi tunani dan haka duk hadisin da kake karanta shi akwai bukatun ka rika sa lura kana sa tunani haka kuma ayar da duk ka zo wuce ta ka sa lura ka sa tunani don ka fahimce ta da kyau me dalilin da yasa Annabi yake ba su wannan amsa guda ɗaya cewa kada kai fushi muna samun amsar da in muka koma hadisi Imam Ahmad Imam Abu Dawud sun ruwaito wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal gababa minash shaitan ya fassara mana ko bai fassara ba Annabi yake cewa innal gababa minash shaitan fushi daga shedan yake kun ga can yana cewa la tagbab kada kai fushi ga wannan hadisi kuma Annabi yana cewa innal gababa minash shaitan wani sahabi yake cewa tafakkartu fi ma qala nayi tunanin wannan kalma da Annabi ya faɗa nayi tunani mai zurfi akan wannan kalma cewa kada kai fushi fa izal gababu yajma'u sharra kullahu yace sai na taras cewa fushi ya tattara dukkan sharri inji wani sahabi da yayi tunani game da wannan kalmar yace wallahi sai ya ga cewa fushi ya tara dukkan wani sharri kuma haka ne fushi yana bata tsakanin uba da ɗa ko fushi yana bata tsakanin miji da mata fushi yana bata tsakanin dan uwa da dan uwa fushi yana bata tsakanin aboki da aboki fushi yana bata tsakanin makwabci da makwabci fushi yana bata tsakanin shugaba da mabiyi fushi yana bata tsakanin dan kasuwa da abokin ciniki kai duk yakin da aka yi duniyar nan sanadin shi fushi ko akwai ƙarya a ciki kalma fa gajeruwa Annabi ya faɗa cewa su kai ka gaya min kalmar da za ta amfane ni kuma gajeruwa sai Annabi ya ce la tagbab wai tunani kuma gashi yace innal ghadaba minash shaitan, fushi daga shaitan yake. Shi kuma Allah a cikin Qur'ani suratu Fatir, in ba fushin kai ba kai ma Allah ramma, wata aya da Allah yake cewa inna shaytana lakum aduwwun,
innash shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir.
To kai fushi ba shi
a waren yi, insha Allah.
Da za ka yi ba?
Insha Allah.
Annabi ya ce la tagba, kar ka yi fushi, kuma jama'a kar ku yi fushi. Mu je dai a hankali ko? Annabi ya ce la tagba, kada ka yi fushi, kuma ya ce innal ghadaba minash shaitan, fushi daga shaitan yake. To sai kuma ga aya tana ce mana inna shaitana lakum aduwwun, shaitan makiyi ne gare ku, fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Shaitan yana kiran ƴan kungiyansa zuwa ga ina, dan su kasance ƴan wuta. To ga wata kalma kuma da ta bijiro cikin aya, innama yad'u hizbahu, shaitan yana kiran kungiyarsa. To hukunci shi annabi ya ce mana kar ka yi fushi, kuma annabi ya ce fushi daga shaitan yake. Allah ya ce kuma shaitan yana kiran ku zuwa ga wuta, ko waɗanda suke bin shaitan kuwa su ne ƴan kungiyarsa. Kun ga kenan masu fushi ƴan kungiyar shaitan ne, haka ne? Kar ku yi fushi. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, shaitan fa yana kiran ƴan kungiyarsa don su kasance cikin ƴan wuta. Suwa ƴan kungiyar shaitan? Masu bin umarnin shaitan. Annabi ya ce al-ghadabu minash shaitan, fushi daga shaitan yake. Mai yin fushi kuma yana cikin wanne? Hizbu shaitan. Allah ka tsare mu. Ku duba sharhu matin al-arba'in an-nawawiyya, littafin Ibn Daqiq al-Id, shafi na 99. Yace wa li hadha yakhruju bihi al-insanu min i'tidali halihi, fushi daga shaitan yake, don haka yasa kake ganin mutum yake rabuwa da halin da aka san shi. Idan mutum yayi fushi sai ya rabu da halin da aka san shi baki daya, inji Ibn Daqiq al-Id a cikin wannan littafi sharhu matin al-arba'in an-nawawiyya shafi na 99. Fushi daga shaitan yake, don haka yasa in mutum yayi fushi yakhruju bihi min i'tidali halihi, sai mutum ya fita daga halin da aka san shi. Kun gani? In mutum mai kunya yayi fushi zai zama mara kunya, ko mai hankali in yayi fushi zai zama mara hankali, ko mai wayo in yayi fushi sai ya zama dolo, mai kwazo in yayi fushi fa zai zama rago, kai malami in yayi fushi sai ya zama jahili. Walihaza ya kharuju bihi al-insanu min i'tidali halihi, sai mutum kaga ya rabu da halin da aka san shi fushi. Annabi ya ce la tagba, kada kai fushi. Kuna jin wannan magana? Ibn Daqiq al-Id ya ce wa yatakallamu bil batil, sai kaga mutum yana ƙarya, wa yartakibul mazmuma, kaga mutum yana shirme, wa yanwil hikda, kaga mutum yana kulla muguwan keta. A lokacin da ka shiga fushi, lokacin kake irin waɗannan kullakulle, wal bagba'a, kaga mutum yana gaba, wa gaira zalika min alqaba'ihil muharrama, kai da wasu abubuwa da shari'a ta haramta munanan gaske, sai kaga mutum lokacin da ya shiga fushi yana aikata su. Ibn Daqiq al-Id ya ce zalika huwa al-ghadab, fushi kenan. Sai ya karasa maganarsa da cewa a'azana Allahu minhu, Allah ka tsare mu. Wannan mai magana fa yau shekarunsa 611 da mutuwa. Yana fassara wannan hadisi ya koyan uwa musulmi. Bari mu ci gaba, mu kawo muku wani misali. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum,
ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhum وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Kudu ba wannan misali. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, inna min azwajikum a jikin matanku wa auladikum da ƴaƴanku aduwa lakum akwai makiyinku. Wannan fa aya ce ta Qur'ani. Allah ya ce tare da matanku da ƴaƴanku akwai makiyinku. Waye wannan makiyin? A baya Allah wato ya mun karanta aya da Allah madaukaki yake cewa inna shaytana lakum aduwun. To sai kuma anan Allah yake cewa inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Inna shaytana lakum aduwun. Inna min azwajikum wa auladikum aduwun lakum. Wane ne wannan maki? Mufassara Qur'ani da Qur'ani, shaytan. Jikin matanku da ƴaƴanku akwai shaytan. Inji Allah madaukaki. Fahzaruhum, sai ya ce to ku kiyaye. Matakin farko kenan. Hattara. Fahzaruhum. Wa in tafu, inda za ku yafe, wa tasfahu, ku kauda kai, wa tagfiru, ku gafarta, fa inna Allah gafurur rahim. To shi Allah mai gafartawa ne kuma mai jin kai. Kun ji wannan? Saboda mutum mai rauni ne, in ya zama yau matarka za ta yi ma laifi, gobe za ta sake, to a koda yaushe ka zama mai yafewa kuma mai kauda kai. Don haka da Allah ya ce wa in ta'fu, bai tsaya ba, sai ya ce wa tasfahu, in kuna yafewa to kuma ku riƙa kauda kai, don gobe ma za a kuma. Saboda mutum ajizi ne. To amma da zaran ka tunzura shikenan, karon farko sai a rabu. Ko Abu Hayyan, ka duba tafsirin da yayi, tafsirul bahar al-muhit juz'i na 8 shafi na 279, yace wala a'da 'ala ar-rajuli min zawjatihi wa waladihi. Mutum ba shi da abokin gaba a duniya wanda yafi matarsa da ɗan shi. Kun ji fa abinda Abu Hayyan yake faɗa a cikin wannan tafsirin nasa. Wala a'da 'ala ar-rajuli min zawjatihi wa waladihi, mutum ba shi da abokin gaba wanda yafi matarsa kuma da ɗansa. Yace idza kana aduwaini, in sun zan makiya, wato in shaydan ya ribace su. Wa zalika fi dunya wal akhirah, wannan ta'adi da za su yi mutum ko nan duniya da lahira ne, ba wai duniya kawai ba. Yace amma fi dunya, anan duniya, fa bi izhabi malihi wa irbihi, matanka da ɗanka za su yi sanadin rabuwanka da dukiyanka, rabuwanka da mutuncinka. Mutum nawa ne a sanadin matarsa mutuncinsa ya zube? Mutum nawa ne a sanadin ɗansa mutuncinsa ya zube? A nan duniya kenan. Ya ce wa amma fil akhirah, a lahira kuma? Ya ce fa bima yas'a fi ittisabihi min alharami lahuma, ƙoƙari da kake yi in ka fita duk buga-buga da ake yi, ƙoƙari ake a zo a rufe asirin mata da ɗa. Ko? In ka fita, ƙoƙari kake ka nemo abincin da zaka ciyar da iyalinka. To sai ya kasance ta haram, ta halal, duk za a yayi mu a taho gida a bayar. Waye sanadin ka tafiyar wuta? Iyali. Wato a lahira za su jawo mutum shiga azaba, saboda ta inda mutum ya yi ƙoƙarin samun abincin da zai ciyar da su ta hanya ne na haram. To sa'annan kuma da abin da suke aikatawa domin tsare mutuncinsa. Wa kam min imra'atin, sai ya ce mata nawa ne katalat zawjaha, suka kashe mazajensu. Wa jazamat wa afsadat aqlahu, mata nawa ne suka ɓata hankalin mutum. Wa kam min waladin katala abahu, ɗa nawa ne ya kashe mahaifinsa. Wa fi tawarihi, a in muka dubi cikin tarihi, wa fi ma shahadnahu, da kuma abinda muke gani da idonmu, min zalika kasirin, abubuwa da yawa na misalin wannan. Yace akwai su da yawa misalin da zaka gani mutum ya shiga bala'i, ya shiga musiba sanadin matarsa da ɗan shi, saboda an bar ka'ida, an bar gaskiya. Kun gani? Ka duba dalilin saukan wannan aya. Aka ce wani mutum ne ake ce da shi Auf bin Malik. Shi Auf bin Malik al-Ashja'i mutum ne wanda yake cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana sai manzon Allah ya sa aka yi shela, aka ga wasu sahabbai cewa za a tafi yaki. Shi Auf bayan ya taho ya shirya, sai ya kira iyalansa, aka zauna a cikin gida. Ga matansa, ga ƴaƴansa sun kewaye shi. Sai ya ce musu, to manzon Allah ya yi kira za mu tafi jihadi, don haka na taho in yi sallama da ku. Sai suka fashe da kuka.
yanzu malam za ka tafi kaban mu sun karya masa zuciya sai shi ma ya fashe da kuka tana nan dai sai wasu wasi ya shiga zuciyarsa zai tafi ne ba zai tafi ba har dai sahabbai suka fita aka tafi bai dai tafi wannan yaki ba aka je aka yi yakin aka dawo sahabbai suka zo suka kushe ma kaman ka a ce an tafi jihadi kana lafiya garau kaki zuwa sai ce wallahi mata na da yayana suka sani a gaba suna nuna tausayi mu rabu kenan kaza kaza shine abin duk yasa nake fita ma suka ce to shikenan kaga kayan asaran lada da aka samu sai ya fusata ya doshi gida zai je sake matan sai Allah ya saukar da aya inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum da farko abin da ake so ka kiyaye kaunar mata ko kaunar da zai kai ga sabawa Allah ka kiyaye wannan abu na farko kenan fahdharuhum ku kiyaye wannan shedan din da yake tare da iyalinku idan ya kasance za ka yi aikin addini sai zama kaunar iyalinka ko kaunar danka zai hana kai wannan abu to maza ka kiyaye da zaran kauna ya hana kai wannan abun to shikenan ka bi shedan shi sa Allah ya ce fahdharuhum to sai kuma aka ce wa in ta'fu inda za ku yafe ko wa tasfahu ku kauda kai dan ba bari za su yi ba gobe ma za a kuma idan aka sake shela za a tafi yaki in yazo zai ban kwana da su za su sake kukan ko ba haka bane ka san dabi'an mata ne za su kuma to me kamata kai ka kauda kai wa taghfiru kuma kai ta roƙan musu gafara fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafartawa ne kuma mai jin kai a wata ruwaya kuma aka ce dalilin saukan wannan aya wato lokacin da manzon Allah ya bar Makka ya koma Madina akwai wasu mutane da suke garin Makka su sun ki yin hijira su koma Madina saboda a koda yaushe sun za su yi hijira da in sun tara matansu da yayan suka ce to muna so za mu yi hijira zuwa Madina sai su fashe da kuka yanzu za ku bar garin da aka haife ku garin ku na asali za ka tafi kaban mu a nan mu shiga wahala mu shiga fitina mu shiga kaza sai su fasa suna nan a halin haka waɗanda suka yi hijira farko tunda shike manzon Allah ya bar Makka ya koma Madina sai suka yi ta karatu gun manzon Allah suka yi ta karatu gun manzon Allah suka yi ilimi lokacin da waɗannan suka yi kaura daga Makka suka komo Madina sai suka taras ai waɗannan ƴan uwan nasu sun riga sun yi ilimi sun yi nisa sai suka yi nadama a wannan lokaci wasu sun yunkura za su koma gida su daka matansu sai Allah ya saukar da aya ce a'a wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim ashe kun ga mutum iyali na iya hana shi aikin addini ko da kauna da kiyayya wallahi ibada ne kar ku yi tsammanin kauna Allah madaukaki bai sa masa ka'ida ba haka kuma kiyayya alwala'u wal bara'u ko duk abinda za ka yi a addini to an yi bayaninsa sai dai in baka sani ba ka duba yanzu abinda yake faruwa a kasan nan musulmi zai iya daukan ɗansa ya saka a nursery na boko wanda ake biyan 2,500 wani ma har 10,000 a shekara wanda ka'ida ne kafin a dauki ɗanka sai ka mar uniform sai ka biya wannan kuɗi da sauran hidima masu yawan gaske wallahi mutum duk zai iya wannan abun me burinsa ɗansa ya samu ilimin boko amma makaranta a anguwansu makarantar islamiyya naira 5 ya biya malami a karantar da ɗansa wallahi sai ka ga ana rigima da shi a nan gurin ba ku tsammanin wannan magana da Allah ya cewa a jikin ƴaƴanku da matanku akwai wannan makiyin naku shedan ba ka tsammanin shedanin nan ya fito a gun wallahi ya fito ka duba littafin Imam Ghazali Ihya Ulumuddin juz'i na biyu shafi na 71 yake cewa fa mahama tasunu waladaka min nari duniya yace duk yanda kai kokari ka tsare danka daga wutar duniya ka san duk muna sa ƴaƴan mu a boko akasari saboda mu kare su daga wahalar da za su fuskanta nan gaba ne shi gaba ne ya zama dan dako mai tura wilbaro abin dubba dadi gwanda musali da ilimi ya zama professor zama su ne manya ministoci su sato kudin da mu yi ta samu
akasari na mu ce yana karatu a boko saboda yake miki addinin sa wannan haka yake
walitastabina sabilul mujrimin kai ko dan mu gane wato sharrin makiyama yi karatun boko kuma ko dan mu kare munafincin su ko to amma akasarin mu muna yi ne saboda ƴaƴan mu su yi sata nan gaba in kana da ƴaƴa 10 wannan yana dako wannan yana gona wannan kafinta ne duk ƴan suke suke hada abin da za su yi cefa ne
daya sai yayi boko
ya gama ya samu aiki wuf sai kai ka maka aka ce ban taba haifu wani dan arziki irin wannan ba ko ba haka bane Imam al-Ghazali yace fa mahama tasunu waladaka min nari dunya duk yanda ka kai ka kaunar ka tsare danka daga wutar duniya domin kana sa yayanka aboku saboda ka tsare su daga musiba ta duniya ne yace fa inna siyanatahu min nari al-akhirati aula fa inna siyanatahu min nari al-akhirati aula ka tsare danka daga wuta ta lahira shi yafi duk inda ka kai ga kaunan tsare danka daga wahalar da zai sha nan duniya to wallahi ka tsare shi daga wahalar da zai sha a kiyama yafi ba a cewa kar kai wannan ko a wani guri a cikin littafin sa yace menene ake cewa tarbiya tarbiya shine raddun nasi ila khaliqihim a maida mutane zuwa ga mahaliccin su to tarbiya kenan idan wanda ya tambaye ka malam menene tarbiya ka ce mar tarbiya shine maida mutane zuwa ga mahaliccin su kaga mafassara tarbiya ko akwai wata fassara kuma ta tarbiya in banda wannan menene tarbiya tarbiya shine ka maida da zuwa ga mahaliccin sa danka ya san ga wanda ya halice shi to kaga ba shi tarbiya amma wallahi matukar ka taimakawa danka ya jahilci ubangijin sa to daga duniya sai ka shiga uku kafin ka je lahira Allah ka tsare mu kun gani ashe kun ga anan gurin da kauna da kiyayya suna da tasiri annabi yace la tagub kada kai fushi kun ga anan gurin shedan yana shiga tsakanin iyali fushi kan yi sababin bacin aure ko bai wata matan mai kwarzaba ce kasan kwarzaba kullun fitina ba miya kai fitinanne ne kazaka sai mutu ya fushi sai ya sake ta ko kuwa ne wata kuma tafiya tsura kasan tsura roƙon tsiya ko ba ta gamsuwa yau ba ni malam gobe ma haka ranar da baka bar ba ce kai dai ban taɓa ganin mutum banza irin ka ko ba su da tsarin ba ta irin wannan saboda yawan roƙo sai ya tunzura sai ya sake ta kun gani fushi zaka ga mutum ya dauki shekara 5 yana neman aure amma aminci 5 yake saki 3 kun ga wannan abu da annabi yake cewa la tagbab eh shekara 5 zakai kana neman aure amma wallahi aminci 5 kake bata auren kazo kuma daga baya kana kokarin gyarawa abu ya gagara saboda wannan ka'ida da ka bari la tagbab kar kai fushi wa in tafu wa tasfahu wa tagfiru da za ku yafe kuma ku kauda kai kuma ku yi ta neman musu gafara fa inna allaha ghafurur sai a zauna ana sai a zauna lafiya shi ma Allah mai gafartawa ne kuma mai jin kai ko ku duba waɗannan kalmomi guda uku fa in tafu wa tasfahu wa tagfiru domin duk yanda kai wallahi sai ka auri mai illa wanda mumuna ne to wanda zaka auro kuma fitinan naci mutum tare yake inji bahaushe ko bai cika 10 yanda kake hange tana da illa to kai ma kana da shi dole sai dai ayi hakuri ka tambayi mai mata hudu zai baka labari zai ce kaga waccan yawan fushi ne da ita ni abin da yake kular da ni kenan kaga wannan kazanta kaga waccan tofe tofe ita kenan bini bini ka dubi jikin ginin nan duk goro kaga wan kowanne da irin nata salo ko bayar da za a yi ka gyara su zama sambai saboda Allah bai halicci mutum dama mai kakke ba
to ne Allah ya halice shi ajizi sai dai kai hakuri da shi don haka annabi ya ce la tagbab kar ka mai da dabi'a kai zama mai yawan fushi arafna da'a wa arafna al-marida fa kayfa nu'alij jama'a mun san cuta mecece cutar fushi wa arafna al-marida ko mun san mara lafiya waye mara lafiya mai fushi fa kayfa nu'alij to ya za a yi mai maganin wannan abu ya za a yi mai magani da farko dai na gaya muku annabi ya ce Allah madaukaki ya faɗa cikin wannan aya fahzaruhum ku zama masu taka tsantsan dangane da shedan a Ibn Hibban bayan ya ruwaito wannan hadisi sai ya ce arada an la ta'amala ba'da al-ghadabi shay'an mimma nuhita anhu da annabi ya gaya ma wannan mutumin cewa kar kai fushi wato ba wai annabi yana hana shi fushin bane la innahu nahahu an shay'in jubila alayhi ba annabi yana hana shi abun da ya riga an halicce shi a kansa domin fushi dabi'a ce wanda kowa yana yi wala hilata lahu fi dab'ihi ba yadda za a yi mutum ya tunkuɗe fushi ba zai yi ba to amma annabi ya ce ma wannan mutumi kar kai fushi abun da annabi yake nufi shine idan ka fusata to kar kai wani abun da fushi yake umurtanka da yi abinda annabi yake nufi kenan ko akwai wanda baya fushi Allah ramma ka nai to da zuka ce ba kai
ayyo ne da zuma wala
Allah Ibn Hibban ngani yace ba wai annabi yana hana wannan mutumi fushi bane domin fushi dabi'a ce Allah ya halicci ko kamar yunwa ne ka kowa na jin yunwa ko sai wali yayi irin na yalwa sai wali abinda ba mutumin da bai jin yunwa ko ba mutumin da bai fushi dabi'a ce to ba wai annabi yana hana mutumin nan yin fushi bane yana hana shi ne aiki da abin da fushi yake umurtansa da yi idan ka fusata to ka kiyaye duk wani abin da ya taho ma zuciya a wannan lokaci dan duk abin da zai zo maka a wannan lokaci shedan ne saboda a lokacin shedan ne yake controlling ka kuma haka yake dan haka Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujalladi na 10 shafi na 521 ya kawo wasu abubuwa guda hudu da suke maganin suke taimakawa wajen tunkuɗe fushi na 1 mutum ya tuna da ladan da Allah ya tanada ga wanda ya haɗe fushi yace na farko abin da zai taimaka maka ka tunkuɗe fushi shine lokacin da aka fusatar da kai to kai tunanin irin ladan da Allah ya tanaji ga wanda ya iya haɗe fushin sa in kai tunanin wannan lada to zai taimaka maka ka wato kai shiru ka haɗe wannan fushi ba tare da ka aiwatar da wani abu ba shekara 5 kana neman aure aminci 5 ka kashe wannan auren kuma ka ce ba komai da'iman fushi bai taba kawo alheri ba karshen sa yana zuwa ne da sharri to shine Ibn Hajar ya ce na farko kai tunanin ladan da Allah ya tanadin sa ga wanda yake haɗe fushi na biyu kai tunanin in kai aiki da abin da fushin ne yake umurtanka karshen ta fa za ka yi nadama ya ce na uku a lokacin da fushi ya same ka to ka ringa a'uzu billahi minash shaitanir rajim a cikin zuciyarka akwai ayoyi da yawa akai ba sai mu karanta su ba yace na hudu kai alwala a lokacin da ka fusata ba a son kai magana kar kai don duk abin da za ka yi a wannan guri wallahi shedan ne yadda ka san mutum ne zauna gaban computer yana controlling din sa to haka yake kamar direba ne a cikin mota da steering a hannunsa sai inda ya juya ta to a lokacin da kake fushi shedan ya riga ya mallake ka wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shawarwarin da ya bayar kenan guda hudu amma bari mu duba ɗaya rak don wallahi magana na kun ga dai kalmar gajeruwa ruwa ce la tagbab amma za mu kai awa uku muna bayani mu duba ladan falalan farko abinda Allah ya tanada ga wanda yake haɗiye fushi Allah ya ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum
sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka 'ardi as-sama'i wal ardi أُحِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
وَنَا سُورَةُ الْحَدِيدِ Allah yace sabiqu ila magfiratin min rabbikum, ku rika rige rige ta wajen neman gafaran Ubangiji. Ku rika yin rige rige ku musulmai, rige rige gasa ta wajen neman gafaran Ubangijin ku. Sa'ana kuma ku rika yin rige rige ta wajen neman gidan aljanna. Arduha ka ardi samai wal ardi, yace fadin aljanna kaman fadin sama da kasa. Waye taba taba sama? Bata karin magana ta Hausawa. Ba mutumin da ya taba ganin karshen sama. To amma Allah yace fadin aljannan kaman sama da kasa. Uiddat lillazina amanu, an yi tanadin aljannan nan ga waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzanninsa. Sai yace zalikal fadlu minallah, zalika fadlullahi, wannan falalar Allah kenan, yu'tihi man yasha'u, Allah yana bada shi ga wanda ya so. Wallahu zul fadli alazim, Allah mai falala ne mai yawan gaske. Menene a gaba?
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir.
Sai Allah ya ce ma asaba min musibatin, ba wata musiba da za ta samu a nan duniya. Fil ardi wala fi anfusikum, a nan duniya, a ƙasa ne ko kuma a jikinku. Duk musibar da ta zo, ka yi tunani, Allah ya ce illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, dama can wannan musiba tana nan a cikin littafin lauhil mahfuzu, tun kafin Allah ya aiwatar da ya turo ya halicci wannan musiba, Allah ya riga ya rubuta a wannan littafi. Kuma ba mai kankare shi. Yanzu kun ga da mutum zai wannan tunani, sai ya haɗe fushi. Ba abin da zai same ka a wannan duniya face tuntuni Allah ya riga ya rubuce shi a cikin littafin lauhil mahfuz. Inna zalika ala Allah yasir, kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah. Yanzu rashin kunyan da wancan take mu, wai duk yana rubuce, yana nan a rubuce. Inna zalika ala Allah yasir, abu ne mai sauki ga Allah. Ko ka tuna gaba?
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
Sai Allah ya ce abinda yasa muka gaya muku haka, likai la ta'asaw ala ma fatakum, saboda kada ku tunzura saboda wani abu da ya kubuce muku. Dan ka rasa wani abu, kar ka bata rai. Wala tafrahu bima atakum, kuma abinda Allah ya baku kare zama abin alfahari da za ka yi ma wani gori. Shi yasa muka gaya muku haka, duk abin da ya samu mutum a nan duniya, tuni Allah ya rubuce shi, ba dabaraka ba ce. In ka samu alheri, dama Allah ya hukunta za ka samu. In ka samu sharri, dama Allah ya hukunta za ka samu. Kun gani? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, shi Allah baya kaunan duk mai takama kuma mai yawan alfahari. Mutumin da yake nuna isa, yana alfahari, ni ina da kaza, kai ba ka da shi, har yamma wani gori, Allah baya kaunarsa. Kuma wannan mutum da wuya ya samu aljanna, saboda aljanna Allah ya tanadin ta ne ga mutumin da yake da cikakken tauhidi. To mutumin da yake da wannan tauhidi, anya kuwa a bata masa rai ya tashi yana kaman ni amun kaza, yanzu kaman ni wance ta lakuce mu hanci. Mutumin da yake da tauhidi yayi wannan tunani. Dan haka ne Imam Tufi yake cewa aqwal ashiya'i fi daf'il ghadab, daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum ya kare kansa daga sharrin fushi, shine istihbaru tauhid alhaqiqi, mutum ya kawo hakikanin tauhidi a zuciyarsa. A lokacin da ka fusata, to ka kawo tauhidi a zuciyarka. Menene wannan tauhidi na gaskiya? Wa huwa Allah fa'ila illallah, ba mai aikata komai sai Allah. Wa kullu fa'ilin ghayruhu fa huwa alatun lahu, duk wani abin da ya same ka, idan wani ya cuce ka, to Allah ne ya hukunta wannan cutar za ta biyo ta hannunsa. Wannan shine cikakken tauhidi da ya kamata duk musulmi ahlus sunna ya itikadinsa. Faman tawajjaha ilayhi bimakruhin, idan wani ya taho da cuta gare ka min jihati ghayrihi, ko fastahbara anna Allah law sha'a lam yumkin zalika alghayru minhu, idan mutum ya kawo wannan tunani cewa da Allah ya so da wani bai cuce ni ba, wallahi mutum yana kawar da wannan fushi take. Saboda ka sani
duniyan nan in za su taru su cutar da kai in Allah bai so ba ba mai cutar da kai muna karantar da wannan alif makarantu haka ne ko duniyan nan da za su taru su amfanar da kai in Allah bai so ka samu wannan amfani ba zai yi gare ka ba to wannan shine tauhidul haqiqi inji imamu tufi ka duba fathul bari sai yace abin nan li'annahu law gabba wal halatu hazihi to idan ko mutun yayi fushi dan wani ya cuce shi ya kawar da wannan tauhidi yace to a wannan lokaci kana gababuhu ala rabbihi da Allah yake fushi da Allah mutumin nan yake fushi azza wa jalla wa huwa khilaful ubudiyya ana kuma an saba da bautan Allah wanda zai hukunci fushi da hukuncin Allah kun ga ya kauce daga hanyar da Allah madaukaki ya shimfida abota masa Allah ya tsare mu kun ji fa wanda yake hade fushi Allah ya masa tanadin gidan aljanna fadinta sama da ƙasa kai muka koma suratu ali imran fadin ma ya fi sama ta daya sannan suna da yawa sari'u
ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uhiddat lil muttaqin
kunji wannan kuma a can aka ce sabiqu ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard samai mufrad ko anan kuma Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku musulmai ku rika gaggawan neman gafaran ubangijinku wa jannatin kuma ku rika gaggawa kuna rige-rige ta wajen neman aljanna sai ya ce arbuha as-samawatu fadin aljannan tayi na sammai ba ma sama daya ba kun ga suratul hadid Allah ya ce arbuha as-sama'u wal ardu fadin aljanna kamar sama da ƙasa ne a suratu ali imran fa sai Allah ya ce arbuhas samawati wal ard fadin aljanna yayi sammai duka ta ƙasa ka kirga samman daga bakwai har zuwa ƙasa fadin aljanna da za a ba mutu daya yafi haka ya Allah ka ba mu gidan aljanna sai aka ce uiddat lil muttaqin amma fa aljanna na an yi tanadin ta ne ga masu tsoron Allah to ba a bar maganar a dunkule ba su waye
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
sai Allah yace ga masu tsoron Allah da aka yi musu tanadin wannan aljanna الذين ينفقون في السراء والضراء sune wadanda suke ba da sadaka a cikin halin samu da rashi don wani hadisi annabi yake cewa cikon imani shine kai sadaka lokacin da baka da shi kasa wani yace in Allah ya bani kuɗi zan yi masallati 10 kaza kaza amma kuma yana da naira 10 aljihunsa aka ce fi sabilillah bai iya bada naira 1 wannan makareci ne yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i suna ba da sadaka a cikin halin samu da rashi in ba za ka iya jan famfo ka kawo masallaci ba to gungunin gidan kan ka kawo ka jefar ka taimaka kama wani dan tsiyayen an kawo butocin ma masallaci su suke sacewa musamman gauraye ko a to na gane masu mata kasari su suna da butoci kuma ina ga kamar da wuya a kawo mata ba buta kuma ya aka sace buta kai ya to Allah da shi ya fi sani alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra wadanda suke taimakon addini a cikin halin samu da rashi sai Allah ya ce wal kadhimina al-ghayza da kuma masu hadiya fushi Allahu akbar mutumin da ya hadiya fushi kun ji iya aikin da yayi fa mutumin da ya hadiya fushi to Allah zai ba shi gidan aljanna da fadinta yayi sammai da ƙasa ba a ce haɗe fushi kawai ba wal afina anin nasu masu yafi wa mutane sai su yafi kun gani an cuce ka kai aka cuta ya kace na yafi tabi saboda wahalan sa fa Allah zai ba da gidan aljanna da fadinta sammai da ƙasa kana jin zaka samu aljanna kana zauna haka kawai ina ina mu ne ahlus sunna amma ba sa iya hade fushi oh kuma Allah ya ce wal afina anin nasi masu yafewa mutane yafewa kun san yafewa ko sai ba sai da za a fassara wannan ba da Hausa yafewa mutane aka karasa da cewa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa abin yana da wuya Allah ya samu dace in kuka duba Fathul Kadir tafsirin Imam Shawkani juz'i na farko shafi na 381 yace hasanat ta'bir anha bi ardi samawati wal ardi mubalagatan abinda yasa Allah yace aljanna fadinta ya kai sama da ƙasa a wannan kuma ayar yace fadin aljanna yayi samai da ƙasa Allah ya nuna maka ne iya misalin ka kai dan adam li'annaha awsa'u makhluqatillahi subhanahu fi ma ya'lamu ibaduhu mu bayin Allah mu mutane ba mu da sanin wani abun da yafi samai da ƙasa fadi ko ka san abun da yafi sama da ƙasa fadi to Allah ya baka wannan misali kai tunani ne amma aljannan ma tafi haka inji Imam Shawkani walam yaqsid bizalika tahdid ba wai Allah ya kididdige bane dan haka in ka duba wani hadisi da Imam Ahmad da kuma Imam Tirmidhi suka ruwaito annabi ya ce man kaba magaibahu mutumin da ya iya hadiya fushi wa huwa yastati wa yanfudha yana da ikon ya zartar da wannan fushin amma sai ya hadiya fushin to a ranar tashin kiyama da Allahu azza wa jalla ala ru'usil khala'iq sai mutane sun taru a filin hisabi sai Allah ya ce ina wani sai ya ce gani sai ya ce yaka ga aljannar ka bayan ga aljannar ka yukhayyiruhu min al-huri ma yasha sai a ce ga matan aljanna ka zabi wanda kake so kasan duk wanda ya shiga aljanna zai samu mata ko saba saba to amma waɗannan shi mutumin da yake hadiya fushi shi yake zaba to dan Allah ya tambaye ku da abin da kai ka zaba da wanda aka baka wani fi to Allah ya zaba mana mutumin da ya hadiya fushi ba kun ji wannan dan haka Ibn Hajar yake cewa wa man ta'ammala hadhihi al-mafasida idan mutum ya dubi barnan da fushi yake haifarwa arafa miqdar mashtamalat alayhi hadhihi al-kalimatu al-latifa wallahi lokacin ne mutum yake sanin hikimar da take cikin wannan magana ta annabi da annabi yake cewa la taghdab idan kai tunanin barna da fushi ke kawowa kai tunanin wannan magana da annabi ya ce kada kai fushi zaka san cewa wallahi wannan magana ta manzon Allah ta kunshi hikima mai yawa wastijlabil maslaha kuma tana jawo gyara fi daril mafsada ta wajen kawar da barna mimma yata'azzaru ihsa'uhu wanda ba zai taba yiwa mutun ya kirga yawan su ba wal wuqufu ala nihayatihi ko mutun ya gane yawan karshen su wa hadha kulluhu fil ghadabi dunyawi to amma fa wannan ya shafi fushi na duniya ne lam ghadabi dini banda fushi na lahira to kun ji ma fushin biyu ne fushin iri biyu ne wannan magana ta Ibn Hajar ne fa da yake a cikin Fathul Bari sharri da fushi yake kawowa suna da yawan gaske dan haka annabi dunkula magana yace la taghdab na gaya muku duk yakin duniya ma fushi ke kawo shi to amma fushin iri biyu ne ku duba littafin Imam al-Bukhari juz'i na 7 shafi na 99 yayi babi guda biyu da babi na 75 da kuma babi na 76 babi na 75 Imam al-Bukhari yace ma yajuzu min al-ghadabi ga irin fushin da ya kamata ayi sa'annan babi na 76 yace al-hadaru min al-ghadab ku kiyaye fushi kun ji babin guda biyu ne babi na farko babi ne da yake magana akan fushi wanda ya kamata musulmi yayi in ma kai shi kana samun lada to wannan fushi shi ake kiransa al-ghadabu ad-dini fushi na addini sa'annan babi na 76 na litafin sahihul bukhari yace al-hadaru min al-ghadab wannan babi ana gargadi ne dangane da fushi wannan fushi in kai shi ka shiga hadari kun ga ashe fushi kashi biyu ne don haka ne Ibn Hajar yace akwai al-ghadabu ad-dunyawi fushi domin duniya sannan kuma akwai al-ghadabu ad-dini fushi don addini to ne bambancin su abin da ya raba su daya ne duk mutumin da yayi fushi saboda an cuce shi shi to yana fushi ne na duniya
mutumin da duk yayi fushi saboda an saba wa Allah, to wannan mutumi yana fushi ne don addini, don haka ana bashi lada ma akan wannan fushi nashi. Don haka yanzu ma muka shiga ma bayanin ashe, ina fata shi mai gabatarwan ba zai fushi ba. La taghdab. Kun gani bambancin su fa? Wannan fushi kayi shi ne don Allah, ko wancan fushi kuma kayi ne don kanka, ko to wanda duk yayi fushi domin kansa yayi fushi ne na duniya, abinda malamai suka faɗa. Wanda yayi fushi don an saba wa Allah, to wannan fushi yayi ne don Allah, don haka Allah yana bashi lada. Bari dan gaya muku wata kaida, wallahi duk malamin da ya kira jama'a zuwa ga addini suka ki shi sai yayi fushi jahili ne. Allahan ma baka yi fushi ba? To dan Allah kamo mana wasu ayoyi, walaqad kuzzibat rusulun min qablika,
walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta ta'hum nasruna.
Dan gode tun ban yi fushi ba. Wannan fa ayoyi ne da zamu karanta a suratul an'am, ina fata ba za ku yi fushi ba. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika, Allah yana gaya wa annabi Muhammad yace an ƙaryata wasu manzanni kafin zuwanka, kamar kai ne ka tara ƴaƴanka, ko wani daga cikin ƴaƴanka bai da hakuri sai ka ce kai yayunka ba haka suka yi ba, ko kana nuna mar ba a kansa aka fara wannan abun ba. To Allah yake gaya wa annabi yace walaqad kuzzibat rusulun min qablika, kafin zuwanka an ƙaryata wasu manzanni. Don an ƙaryata kai yanzu dan me za ka yi fushi? Inji Allah, an zo da sabon abu. Sai yace mar fasabaru ala ma kuzzibu, su waɗancan manzanni sun yi hakuri da aka ƙaryata su, kai ba a tsaya a nan ba. Wa uzu, me kenan? An cutar da su. Me suka yi? Adafin nan dai yana nan, fasabaru suka yi hakuri, hatta atahu nasruna, har lokacin da taimakon mu ya zo mana. Menene gaba?
Wala mubaddila li kalimatillah,
saboda babu mai canza kalmomin Allah. Inji Allah yace babu mai canza alƙawarin da nayi. Allah yayi alƙawari zai taimaki annabawa kuma su za su yi nasara, don haka don me za ka yi fushi? Wala mubaddila li kalimatillah, menene gaba?
Wala qad ja'aka min naba'il mursalin,
Allah ya ce wa annabi Muhammad to ai labarin manzannin ma ya riga ya zo maka, ba mun gaya maka labarin annabawan ba? Kowanne an cutar da shi, an kaurace mar, an wahala shi, an bai hakuri. Menene gaba?
Wa in kana kabura alayka iraduhu fa in sabata an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samai fatatiyahum bi aya.
Sai anan sai Allah ya ce mato, amma Muhammadu, idan ko ka ce fushi za ka yi ta yi don an kika ko don an cutar da kai, fa in sabata wain kana kabura alayka irabuhum, idan ya zama abu ne mai wahala kai ba za ka iya kauda kai ba, in an cutar da kai ka kauda kai, idan an ƙaryata ka ka kauda kai, idan ba za ka iya ba, fa in safata, to je kai yanzu ka kare kanka. Idan za ka iya, an tabtagi nafaqan, ka nemi wani rami da ya shiga cikin ƙasa, kai tafiya a cikin wannan rami, ka kawo wata aya da za su sa mutanen nan su daina ƙaryata ka ko su daina cutar da kai, ka je ka yi mu gani. A gani fa ake gaya masa, in za ka iya tona rami, an tabtagiya nafaqan, ka nemi wani rami, wani loto ka shiga wanda ba shi da iyaka, ka yi ta tafiya sai ka samo wani aya, wata aya ka zo da ita wadda za ta sa mutane su daina ƙaryata ka, su daina cutar da kai, to je ka yi. Au ya ce me? Au sulaman fi sama'i, ko kuma in za ka iya neman tsani ka kafa a sama ka hau, fata'tiyahum bi aya, ka je sama ɗin ka kawo musu aya da za su sa su daina ƙaryata ka, su daina cutar da kai, to ka yi.
menene ayar Allah ya faɗa?
Walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna min al-jahilin.
To amma ka ƙara sababu da fi. Ba zan da yi fushi ba. Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya so la jama'ahum 'ala al-huda da ya hada mutane akan shiriya. Jama'a tambaye ku. Inda Allah ya ga dama kuna jin a duniyar nan da akwai wani mutum da yake wani addini ba musulunci ba? Da Allah ya ga dama da ya hada mutane akan shiriya. Amma mu saki dan kusan ƙarshen nan fala takunanna me yake?
Fala takunanna min al-jahilin.
Ina fatan ba za su yi hakuri ba mu yi gaba daya.
Fala takunanna min al-jahilin.
Wallahi ba ni na ce malamin da ke fushi don an ƙaryata shi ko don an cutar da shi jahili ba ne, kun ji aya ce je ka ɗauki Ƙur'ani gidanka. Fala takunanna minal jahilin, kar ka zama cikin jahilai. La haula wala quwwata illa billah. Malam ka kai fushi ba? Ba zan yi hakuri a nan ma da ka ta haka sai wani jigo. Allah ya samu dace. نسأل الله كريم المنان أن يهدينا الصراط المستقيم ويمن علينا بالثبات عليه، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله الله ساكا ومالد الهيري شيبير الدين المسلمين دار الإسلام ونكشاكو منام بأي شاشرة لو شوفين كومبلس دورة دران دابا نونتي كاسورونتي بوتي سر نجيريا إتشي جيرا مكوانا MV3 غانام بويرمو ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka 0806030275. Ga nan mu a cikin harshen Turanci 0806030275. Assalamu alaikum warahmatullahi.